A yayin da ake biyar ga watan Ramadana a yau dandalin VOA ya samu zantawa da shugabar wata kungiya da ke tallafa marayu daga jeyu Malama Nafisa Ahmad Awwal inda ta ce a bana kungiyar ta yi jinkiri domin har yanzu ba su da madafa ne yadda za su fara bada tallafin sakamakon matsin tattalin rayuwa da ake ciki ga kuma yadda hirarmu ta kasance da ita
to yau bakuncin wa muka samu
Hajiya Nafisa Ahmad Awwal Emia Palisrat
me kuke yi
Kungiyar Ashinaf.
Kungiyar Ashinaf din me take yi?
Na tallafa marayu daga jeyu a wannan kungiya tana kuma bada jari mu makamancin haka.
To da shi ana watan Ramadana. Akwai wani tanadi da kuka yi wa marayun?
Eh to tanadi da muka masa ba karfi. Tanadi da haka ne muna raba wannan kaya azumin farko. Yau gashi azumi har ya kwana biyar ba abin da muka raba.
Me ya janyo haka?
Muna tunanin ko rashin raba takardar da wuri ne ko kuma harkar rayuwa ne amma gaskiya ba ma kai wa haka. Mami rabo ba.
A bisa tsarin ya kuke da zarar an fara watan Ramadana ne kuke fara ba da tallafin?
Eh muna yi da Maulidi, muna yi da watan azumin Ramadan.
To yanzu kin ce wata kila ko dan kuma ba ku raba takardu wasu takardu ke nan?
Eh to ai muna raba takardar Ashinaf din tunda da mun tunda muka fara mun hada ne da yarinya ta ne shine ya zama ni na fit Aisha shine aka da Ashinaf. To takardar da muka bugo wannan kusan sun shigo suna tallafawa sai mu buga sai mu je mu kai musu
takarda neman taimako ne
eh
akwai wasu daidaiku mutane da kuke kai wa tallafin ne koko kai kuna riba a gari ne
eh akwai daidaiku da muke kawo kaman dai irin surai kan haka da wani ajinsu Alhaji Alimi gidan ruwa na kamfanin Sharada da kuma sai wani Ali
akwai dai mutane da kuma
akwai mutane da dama
duk wannan shekarun da ku tura mu sai yanzu ba su yi wani abu ne
ba su yi wani abu da akwai wani Isa tambule akwai shi ma sattara yake bawa ake bawa yara to already mun san dai muna sare ba matsala amma har yanzu dai mu ba abin da yazo hannun
to dai yanzu da babu abin da yazo hannun ku kuma waɗannan mutane kun sabo ba su suna tsammani ya za ku yi
eh za mu ji mu duba su abin da ya sawaka su aba waɗansu waɗansu kuma su abin sai san da aka samu
misali kaman marayu nawa kuke tallafawa
gaskiya marayun da yawa na tallafa ma domin in zami an fita shi muke rabawa kowa sai ya zo da yaransa kuma wani ma idan ya ji wanda ba a kai ba ana zuwa
suna kai kamar yara nawa
gaskiya muna da yara sun fi 80
80
idan gurin ma cika yake ba a samu gangan kuma kowa zo da yardar Allah sai ya samu abin da yake so abin da zo ne ma sai ya same shi
to yanzu misali idan ba waɗannan mutane da suka saba ba ku su ba ku ba abin da kuke da shi a asusu kamar mutum nawa zai iya tallafawa
to abin da muke shi saboda akwai Dallari Soja akwai Aisha akwai Maryam Ganima muna dan ajo na ba asusu shi zamu je mu dauko mu ba mu bawa wanda ya sawaka waɗansu kuma ba su hakuri
nawa nawa kuke ajewa asusun
to ya danganta wani lokacin idan kana matsala kana ragewa abin da kake ajewa wani lokacin kuma baka da matsala sai ka kara ma ka aje
wata wata kuke ajewa
muna ajewa wata wata muna ajewa kafin wata wani lokacin kuma wata ina gotawa
wani kira zaki wa mutane musamman na taimaka ma rayuwa a wannan wata ne alfarma
wannan wata wanda Allah ya bashi iko da dama tunda wata ne na neman lada na alfarma wanda Allah ya bashi iko ko abinci ko sutura tallafa ya ko ya kai opposite gidan makama a nan office din ne muna roƙon Allah ya bashi mutane dama da iko
a ɗaya bangaren kuwa mun samu zantawa da Malama Maryam Abubakar Abba dangane da yanda mata ke maida hankali wajen hidindimin gida suke kuma mantawa da ibadunsu ta bayyana mana yadda mace ya kamata ta tsara ayyukan gida da kuma ibada domin samun falalar watan Ramadana.
Yin girke-girke ba laifi bane idan mace ta yi domin yana gyara wato mu'amalarta tsakaninta da iyalinta da mai gidanta gabaki ɗaya da wanda take tare da shi. Amma abin da ake so shine tsari. Duk abin da mutum zai yi wato ya tsara shi. Akwai lokaci misali mace za ta iya sa lokacin girkin ta wataƙila daga la'asar zuwa abin da ya mangarba amma bayan nan ta mai da hankali wurin yin nafiloli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa man kama ramadana imanan wa hisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya tsayuwa a cikin watan ramadana yayi sallah saboda yayi imani Allah ne ya umarce shi yayi kuma yana sa rai Allah zai bashi wannan ladan to ubangiji zai gafarta masa abin da ya gabata na daga zunubinsa kuma ita sallar dare tana fara tun daga faduwar rana har zuwa cikin dare har zuwa kafin alfijir sanda Allah ya ba mutum dama sai yayi shi yasa wannan salatu tarawih din ake yin sa bayan isha ba lalle sai an jira can dare yayi cikin dare an fara bacci ba in ya so a goma karshe kuma sai a dada jajircewa a ringa yin tahajjudi a can cikin dare din domin ladan sallah a can cikin dare a gaskiya yafi yawa akan wanda mutum zai a farkon dare da safe kuma sai mace ta maida hankali wurin yawaita karatun alqur'ani da neman ilimi kun ga a haka ta tsara rayuwarta ta yi girkin kuma sannan ta yi aikin ta kuma na ibada ga kuma azumin ta a bakin ta tana rike da shi
kuma tun sukan ce an ce mace ta yi sallah a ɗakin ta kuma gashi a watan ramadan zaki ga ana zuwa sallar tarawih sai ba laifi idan mace ta
fita ta je masallaci domin yin sallar tarawih
shi ma akwai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada cewa idan matan ku sun nemi izinin ku za su je masallaci kar ku hana su wannan hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka idan mace tana da dama gidda tsara gidanta ta yadda idan ta tafi wata barna ba za ta faru kamar wata kila bata bar tukunya a gida za ta kone ko ta haifar da gobara ko bata bar kananan yara ba wanda zai kula da su ba ko kuma bata kwashi tana da kananan yara ta kwashi su ta kai su masallaci su kuma basu bar mutane sun yi sallah ba ita ma basu bar ta sun yi sallah ba kun ga duk wannan lissafi ne to idan mace ba ta da irin waɗannan matsalolin za ta iya tafiya masallaci ta je ta yi sallah domin ta samu wannan ladan na jami'i
to madalla da fatan mata za su amfana da abin da aka ji baraka bashir murya amurka daga kano a Nigeria